sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kungiyar IS ta kashe mutane 15 da suke tsintar wasu kwari na cikin hamada a tsakiyar Siriya da rikici ya daidaita ta hanyar yanka makogaransu yayin da wasu 40 suka bace kamar yadda wata kungiya da ke sa ido kan yaki ta bayyana jiya Juma'a. Tun daga watan Fabrairun da ya gabata akalla mutane 150 a kasarinsu fararen hula ne suka mutu sakamakon hare-haren da IS ta kai kan wasu masu farauta ko kuma nakiyoyi da masu tsatsauran ra'ayi suka bari a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya. Kwarin hamadan na Siriya na tsada a ƙasar da yaƙi na shekaru 12 daidaita da take fama da matsalolin tattalin arziki. Dakarun Rasha sun kai hare-hare da makami mai linzami jiya Juma'a a sassan arewaci da kudanci na dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin gabashin Donbas. Akalla fararen hula 10 ne suka mutu, kana wasu 20 suka jikkata a wasu sassa na ƙasar Ukraine sakamakon harin makami mai linzami da Rasha ta kai a cewar jami'an yankin. Mutane 5 ne suka mutu a Kostantinivka da ke lardin Donetsk na gabashin Ukraine a lokacin da wani makami mai linzami na Rasha ya afka wa wata cibiyar bada agajin jin kai. Jami'an Kyiv sun ce 'yan Rasha sun kai hari da makami mai linzami samfurin S-300. 'Yan gudun hijira 5 ke zaune a bangaren da aka lalata a lokacin harin. Mai magana da yawon rundunar sojojin saman Ukraine, Yuri Ihnat, ya ce kazalika sojojin Rasha sun yi amfani da makamai masu linzami da aka harba ta sama da jirage marasa matuka masu fashewa da kuma bambamai wajen kai hare-hare a yankuna da dama. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a kasar Iran ta yi Allah wadai da abin da ta kira murkushe masu zanga-zangar da Faransa ke yi bayan da aka kama mutane sama da 400 tare da jikkata 'yan sanda da dama a zanga-zangar adawa da sauye-sauyen fansho. Masu zanga-zangar sun yi arangama da jami'an tsaron Faransa a ranar Alhamis a tashin hankali mafi muni da aka kwashe watanni uku ana yi da nuna adawa da matakin shugaba Emmanuel Macron na sauya shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahiyani ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa muna yin Allah wadai da murkushe zanga-zangar lumana ta al'ummar Faransa. Ya kara da cewa muna kira ga gwamnatin Faransa da ta mutunta haƙƙin bil'adama da kuma guji yin amfani da ƙarfi kan al'ummar ƙasar da ke aiwatar da da'awar su cikin lumana. A baya kakakin ma'aikatarsa Nasir Kanani ya buƙaci gwamnatin Faransa da ta yi magana da jama'arta tare da sauraron muryoyinsu. Jiya Juma'a an gano wata hoda tare da wata wasiƙar barazana a cikin ɗakin wasiƙu a ofishin lauyan gundumar Manhattan Alvin Bragg. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan na barazanar tsaro yayin da mai gabatar da ƙarar ke duba yiwuwar tuhumar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ba a taɓa gani ba. Wasiƙar ta ce, "Alvin zan kashe ka," in ji wani wanda ya san lamarin. Ba a ba mutumin izinin yin magana a bainar jama'a game da binciken da ake yi ba, kuma ya yi hakan ne bisa sharaɗin ɓoye sunansa. An gano waɗannan abubuwa a cikin ginin kotun da ake sa ran masu taimakawa alkali za su koma aiki a ranar Litinin mai zuwa kan shari'ar Trump da ta zo a daidai lokacin da 'yan Republican ke ƙara zafafan kalaman adawa. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Canada Justin Trudeau sun sanar da yarjejeniyar shige da fice a jiya Juma'a. Don hana masu neman mafaka tsallaka kan iyaka Amurka da Canada a mashigar da ba ta hukuma ba. Amurka da Canada suna aiki don magance yawan ƙaura da ya kafa tarihi a yankinmu, Biden ya shaida wa manema labarai a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa jiya Juma'a a Ottawa a ziyararsa ta farko a Canada a matsayin shugaban ƙasa. Yarjejeniyar ƙaura ta bai wa kowace ƙasa damar kin karɓan masu neman mafaka.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leƙane mu ga irin hoɓɓasa da dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi, wato MNJTFKE, domin kawo ƙarshen aika-aikan ƴan ta'addan Boko Haram a wannan yanki baki daya. Babanan dai an yi ta yin tunanin irin mummunar baraka da ta haddasa rikicin cikin gida tsakanin ƴan ta'addan Boko Haram, wato ɓangaren jama'atu Ahlus Sunnah wal Jama'a wa Tawhid Jihad, wato JAS ta Margayi Abubakar Shekau da kuma ISWAP ta Albarnawi. Da yanzu haka suka shiga yaƙi ga dangadan suyensu, daɗa ga kuma lugudan wuta da sojojin Najeriya ke masu ta sama da ƙasa. Al'amarin kenan da yasa wani bangaren ƴan Boko Haram din a halin yanzu ke ta arcewa daga yankin dajin Sambisa zuwa yankin tafkin Chadi. Babban kwamandan rundunar dakarun kawancen haɗin gwiwa na ƙasashen tafkin Chadin, wato MNJTF, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ya bayyana mana cewar tuni ma dakarunsu ke ta caccafke ire-iren waɗannan ƴan ta'adda da ke guduwa daga dajin Sambisan zuwa yankin tafkin Chadin.
Fadace-fadacen da suke tsakaninsu a nan dajin Sambisa ɗin da kuma lugudan wuta da muke sa musu daga jiragen sama daga kuma farmaki a ƙasa. Duk da cewa dai ka san Sambisa ba ƙarƙashinmu take ba, abin nan MNJTF tana ƙarƙashin operation haɗin kai ne, suke tura sojoji su je wurin su yi operation. Abinda muka sani shine faɗan da suke tsakaninsu da kuma farmakin da muke kaiwa daga ƙasa da kuma daga jiragenmu shine yasa suke gudowa suke zuwa ta tafkin Chadi. Yanzu nan da nake maka magana, mun samu irin waɗannan mutanen sun kai kaman 800, wanda na'urorin da muke amfani muke yin sintiri a sama ya nuna mana cewa mutane na tafiya, kuma da muka duba sosai sai muka ga cewa waɗannan mata da yara da manya. So sai muka tura sojojin Najeriya da na Niger, wato na multinational joint task force sectors 3 and 4, sector na 3 da 4, sai suka je suka kamo waɗannan mutanen.
To takamaiman a ina ne kuka kama su bayan sun baro dajin Sambisan?
Wuraren da muka gansu shine wajajen wannan kogin da ake kira Kamadugu Yobe, wasu anguwanni na garin Dogo da kuma Gaskero. To ta wuraren ne muka je aka kama su, da aka tantance aka ga cewa yawancinsu ƴan Najeriya ne, to sai aka kai su Gaidam aka ba wannan battalion da ke wurin. Sato commander kuma da ke damaturu ya taimaka ya turo su, yanzu an zo da su Maiduguri.
Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ya kuma yi mana ƙarin bayani akan irin yanayin da suka sami ƴan Boko Haram din a ciki bayan da suka kame su.
Mun tura maka hotuna, kaga hotunan mutanen da muka kama, kana ganin su zaka ga wuya ka ga yunwa ka ga dai cewa an yaudare su, ba lafiya ba wani abu. Dole sojojin Niger din da sojojin Najeriya sai da suka ba su dan tallafi medical supplies suka taimaka musu, domin ka ga mutanen nan kaman za su mutu, sun je sun zauna a daji, ban san ya ake yaudaran su haka su je su ce wai su suna addini. Wannan ba addini bane, wannan yaudara ne.
Kazalika dakarun na kasashen tafkin Chadin suna can suna kama ire-iren mutanen nan da ke tallafawa ƴan ta'addan da bayanai ko kuma da kayayyaki,
masu tallafa musu logistics suppliers. Gaskiya sojojin suna kokari, especially sojojin da ke sector na 3 mai headquarter a Mangono, da suke da sojoji ta wajajen Baga, wajajen Damasak, wajajen biyu da sauransu da kuma sojojin Niger na sector na hudu mai headquarter a Difa wanda suke da sojoji a Barwa da wasu sauran wuraren gaskiya ba karaman aiki ake yi ba kuma ana samun nasara mun kama irin wayannan mutanen banzan wanda ba su da kishin kasa suna daukan abubuwa za su kai ma su yan ta'adda abubuwa kaman mai kaman abinci kaman magunguna da kuma dai spare parts mun kama su wajajen mutane zance sun kai 10-10 a sati biyu zuwa ukun da suka wuce yanzu suna hannu kuma muna nan muna bincike
a cewar babban komandan duk da irin dumbin nasarori da hali yanzu suke samu wani lokaci kuma akan dan samu akasi amma hakan ba yana nufin FIFA iya koma baya bane
muna samun ci gaba mutanen da ke zama a yankin in ka tambaye su za su gaya maka ba zan ce ba koma baya ba once in a while ana samun setback gaskiya to shanin yaki dama wata rana haka ta kawo kamar abin da ya faru a wani kauye dake can kusa da yankin Gamburungala inda mutane suka fito daga Dikwa yara suka ji suna aikin kamun kifi to sai yan ta'addan suka zo suka kashe su kusan su 28 nake gani to kaga wannan ba mu ji dadin shi ba gaskiya to amma banda duk da haka su muna nan muna farautan su Allah ya da kuma za mu same su
yanzu dai al'amarin rayuwa na kara kankama a yankin tafkin Chadin
an bude hanyar sufuri daga Njamena Chad inda nike zuwa Kusuri a Kamaru zuwa Protocol zuwa Gamboru zuwa Dikwa zuwa Mafahar Maiduguri motoci na bi ana tafiya da kaya ana tafiya da dabbobi mutane na sufurin su kuma an kaga daya hanyar daga Amchide a Kamaru zuwa banki a Nigeria zuwa banki junction zuwa Bama zuwa Maiduguri shi ma nan aikin hanyar na buɗe ana tafiya ana abubuwan da ya kamata a yi duk da dai cewa har yanzu muna sanjiri muna sa ido to mutane na dawowa inda aka kore su da suna dawowa wato internally displaced persons da kuma wanda ma sun je wani ƙasa refugees kenan daga nan Minawo refugee camp dake Kamaru mutane da yawa sun dawo banki a Nigeria wasu sun dawo Baga sun dawo Mangono da dai sauran wurare haka su cross kawa da sauran su so in ka duba za ka ga cewa kadan kadan muna samun nasara makarantu an bude makarantu ana da asibiti ana harkan kasuwanci a Baga in ka ji yanzu suna diban kifi su tafi da su to abun ka san yanda ake cewa zaman lafiya ba kwana daya bane is a process ba event ne ba abinda zai faru kwana daya ko a ce abubuwa sun dawo yanda suke bada amma muna samun nasara kuma mun gode ma su manyan mu service chiefs chief of defense staff da sauran service chiefs din yanda suke ba mu goyon baya da kuma su gwamnati da kanta suna taimakawa kuma mu ma muna nan muna aiki sojojin namu suna kokari sosai yanzu suna shiga su je dajin su kwana su tsaya su yi aiki yanda muke gaya musu so kuma mun gode Allah ya da abun za kawo ƙarshen shi kwanan nan insha Allah
Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim wanda ya ce fararen hula da ke tallafawa yan ta'addan na daya daga cikin masu kawo cikas wurin kawo ƙarshen wannan yaki da gaugawa to amma duk da haka suna nan suna cikin kare wannan kalubale inda suke ci gaba da caccafke su
masu tallafa musu logistics suppliers gaskiya sojojin suna kokari especially sojojin da ke sector na uku mai headquarter a Mangono da suke da sojoji ta wajajen Baga wajajen Damasak wajajen Gubiyo da sauransu da kuma sojojin Niger na sector na hudu mai headquarter a Difa wanda suke da sojoji a Barwa da wasu sauran wuraren gaskiya ba karaman aiki ake yi ba kuma ana samun nasara mun kama irin wayannan mutanen banzan wanda ba su da kishin kasa suna daukan abubuwa za su kai ma su yan ta'adda abubuwa kaman mai kaman abinci magunguna da kuma dai spare parts mun kama su wajajen mutane 10 a sati 2 zuwa 3 da suka wuce suna hannu muna nan muna bincike gaskiya lokaci yayi da yaran nan za su tsayar da wannan abin da suke yi domin sun dade suna yi kuma ba wani abin da suka samu ya kamata kaman sarakuna da kuma ta gwamnati kanta su san yanda za su yi su yi ma yaran nan magana yanda za su fito su gama da wannan a gama da wannan abin gaba daya
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
Gai da Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron gidan radio muryar Amurka barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari shirin da a cikin shi ne kukan jin labaran garuruwa masu tasowa domin jin irin cigaban da suka samu da kuma matsalolin da suke fuskanta da ma hanyoyin bi domin magance su a nan ina wani gari da ake ce Maradi da bai da nisa sosai da birnin Maradi daga jin Radi in ka ce Maradi zaka tuno da cewa yana kama da sunan garin to amma ba mu sanya akai garin yake da suna irin wannan ba sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron gidan radio muryar Amurka
bismillahirrahmanirrahim ni ne Falalu Usman mai garin Radi
Malam Falalu barka gashi mun iske ku a wannan gari na Radi yaya harakokin gari suke tafiya
to harakokin gari alhamdulillah bismillah tunda komai namu na tafiya daidai mun yi noma mun samu cimaka alhamdulillah
kafin mu kai ga maganar noma ine ne tarihin garin Radi a takaice cikin yan mintuna
to madalla lalle dai garin Radi mu mutane ne bare-bari muka taso daga wajen Borno muka zo nan kasar Maradi tun lokacin da ake wannan kamina abubuwa to Allah ya sa muka zamna na bayu to Allah ya sa muka zamna hananniya muka samu wannan sarauta
da mun ku iske garin ne ko da kuka zo ne aka kafa garin matsali
da muka zo ne aka kafa garin tunda tun lokacin nan ai duk ana zamna ne ana kaman bayu ana komi to duk lokacin nan ne muka samu aka kafa garin tare da turawa da kowa
za a yi ta wannan gari aka shekara nawa
to mu dai wannan gari kauyen da kace makaji suna hito daga Maradi to haka nan ne tun kasa muke tare da Maradi tun can kasa kuma muka taso hayo jiya muka komo nan tare da Maradi kenan duk lokacin da kaga Maradi ta yi haka nan ne
kusan wannan gari yana biyan Maradi
yana biyan Maradi tunda su uwayen namu suna tare da su dan kulodo ko ba gaskiya to ko lokacin nan ma sarauta tunda su bare-bari ne sun same ta ne ta hanyar su dan kulodo sun suka ba su ita tunda tare da turawa suke da su dan kulodo sun tsohon mu suna nan tunda su bare-bari ne sun hito daga Borno suka zo suka zamna tare da mutane
wannan gari na ko wani gari yake bi a yankin Maradi
mu garin mu yankin da yake bi yana bin Madarun fa kuma kantoman mu Sahoci
na'am wannan gari na ku mutanen da ke ciki misali baitin bare-bari yanzu akwai Hausawa ko Hilani ko Buzaye
akwai kala-kala da yawa, kabilu da yawa ke da kwai. Tunda akwai Gobrawa, akwai Katsinawa, akwai Buzaye, akwai Hillani, akwai duka yanzu da duniya ta kai kai hazabar ma duka muna da. Duka mun kame. Misali mutane za su kai 1000 nawa a wannan yanki ga na kuko 100 nawa. Lallai gari na alhamdulillah tabarakallah. Yanzu ni samu dai a takaice garin nan na samu wajen kan 12,000 ko 13,000
mutane. Dukkanin su waɗannan mutane suwa da suwa ne suke rayuwa a ciki, ɗan kasuwa ne, rinjawa ne, ma'aikatan gwamnati ne, muna so kamar mu ƙara bayani da suwa da suwa ke akwai a ɓangaren cigaba.
Lalle cigaba ya kawo cikin gari na bismillah akwai ma'aikata sosai, akwai ma'aikatan gwamnatin, akwai 'yan kasuwa, akwai ma'aikata masu zaman hannu masu zaman kansu, akwai manoma, akwai makiyaya. Kinan
duka da kowa
duka kasuwa dai mun girma
tabarakallah. Ina maganar karatun boko da na islamiya a wannan yanki naku.
Gaskiya boko tana ci gaba kuma islamiya tana ci gaba. Tunda a matakaice yanzu boko a gari lakolkin da ke gare ni ya kai ina da ecole da biblik da karce wajen kishi bibaicin madarasa ga ecole jardin. Kinan kaga gari ya girma kuma duk ko cikin kowace ecole sai an samu director biyu. Kinan alhamdulillah
ina bangaren addinai akwai Krista
duka ba abin da babu. So amma
kuma ana zaman lafiya,
ana zaman lafiya ba mu da matsala
tsakanin ku.
Akwai fahimtar juna
ana wani abin da yake
a ba mu da don mai yin abin shi yana
yi taro da kuma da malamai duka kana hadawa
duka muna kiran su mu zo su ma fasto suna kiran mu in za su sallolin su kira mu su yi invitan mu mu je mu yi tare da su mu ma in muna sabgogin mu su zo su yi invitan mu su ba mu in wani taimako muke so su zo su taimaka ma mu su ce ga taimako in kake sabga suna iya su zo su taimaka ma su ce kawai yanda mu muke yi haka suke mu kina mu ba mu da matsala tunda dangin mu ne duka mu da uwan nan Krista namu da mu da su duk cikan namu guda ba mu da bambanci tunda yan uwan mu ne zamna muke.
Akwai wasu mutane yan asalin Raɗi wanda suka zo nan Maraɗi da ke kusa ko kuma suka yi har babban birnin Yamai suka zama wasu ma'aikata ko minista ko wani wanda za ku alfahari da shi a ce Raɗi ne
gaskiya alhamdulillah Raɗi na zamna da kadir manyan ma'aikata na garin Raɗi
da yawa asalin garin
yan asalin garin na haihen cikin garin nayi da su kadir wanda har sun girma sun yi aiki cikin Niger babban aiki kuma har ma Allah ya musu cikawa yanzu sai ɗiyansu kuma duk cikin Raɗi suka yi lakol suka girma har Allah ya ɗaukaka su suka zama manyan ma'aikata ko ba gaskiya ba.
To bangaren in muka dawo bangaren sarautar ku gashi kai ne mai gari na nawa ne kai a Raɗi sannan ta yaya akwai wani ƙarfin sarauta ta rukun garin?
Lalle dai akwai ƙarfi tunda sarautar Raɗi ƙarfi gare ta sosai tunda yanda ka san Maraɗi ake raɗa sarautar mu nan Maraɗi kofa gidan sarki
kin zura akwai ake tattaunawa a zaɓi wani koko a kawai gado ne ake kai sani
sai ka gada daga inda aka ce gado aya tashi a hijira a tunda sai gadon ku kenan sai wanda ya gada ake samu aje a zo nan Maraɗi wajen sarki a naɗa tun lokacin da ake yi tunda yanzu kasu kun san yanzu sarauta ta koma ta zaɓe ta vote ce yanzu amma can lokacin da ake yi in dai za a yi za mu tahiya can kawo wajen sarki sarki ke naɗa ka shi ke naɗa ka ya ce kai ne mai gari kaza sarkin Maraɗi ba
gari na nawa ne yanzu a wannan gari na
Raɗi to ni yanzu ina gani ni ne margari na hudu tun tasowa
garin
da kawo garin
yanzu shekarunka nawa kana shugabantar wannan yanki
yanzu shekara ta 22 ina iko cikin garin Raɗi.
Ko me ka fahimta cikin cigaban garin daga lokacin da ka fara mulkin garin zuwa yanzu?
To abinda na fahimta na samu cigaba cikin gari tunda fitilillahi mun samu shato, muna da shato na ruwa wanda ke raba mu famfuna.
Yanzu kuna da ruwa garin?
Muna da ruwa wanda muke sha shato
garin
kuma laheyo.
Ina magana wutar lantarki.
Wutar lantarki ma muna da. Yanzu ma gashi nan kana gani kofar gida Energy Lex sun zo suna ansa kudin fakture.
Magana tsaro
alhamdulillah. Haka ne masu sauraron gidan radio muryar Amurka kamar yanda zaku kulawa. Lokacin da aka diba mu wannan shiri ya kawo jikin shi da fatan kun nishadantu kuma kun gamsu da wannan hira da ta hada mu da Alhaji Falalu Usman na mai garin garin Radi dake kusa da Maradi a Jamhuriyar Nijar. Da fatan shirin ya katar ku a cikin wannan shiri na da dan gari. Amadin sauran abokan aiki. Sunana Mansur Sani nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro albishirinku.
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. Tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar
Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Albishiriki damar da kika jima kina nema ta samu
sashin Hausa na muryar Amurka ya kammala shiri tsafi na kawo muku shirin na musamman da mata zalla
shirin zai rika haska fitila akan gudunmuwar da mata ke badawa a cigaban al'umma kalubalen da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba
shirin zai rika zuwa muku ne kowace ranar Lahadi da karfe 9:30 karfi yadda a baku labari
murya Amurka duniya a tafin hannunku
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.